daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watso shirye-shirye wannan karin muna mai toci 17:25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya muryar arewa ko kuma view Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voehausa.com. Masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdulte tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muka sake shigowa wannan karo da shirin mu na hantsi. Bayan labaran duniya Baba Yakubu Makeri zai shigo da adawo lafiya shirin da ke fadakar da al'umma kan matakan da za a iya dauka na shawo kan matsalar yawan hadira kan hanyoyi. Amma kafin nan za mu gabatar da rahotanni biyu da suka shafi tsaye da 'yan takara a jam'iyyar APC. Sulaiman Munu Barma zai gabatar da sharhin jaridun jamhuriyar Niger. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Hello. Assalamu alaikum saurare da fatan ana karshen hantsi lafiya ga labaran. Amurka jiya Litini ta ce ba za ta bada hadin kai ba ta kowace fuska ga kotun kasa da kasa ta shari'ar manyan laifuka. Muddin ta gudanar da bincike kan zargin aikata laifukan yaki da ake ma Amurka da kuma jami'an leken asirinta da ke Afghanistan. Mai bayar da shawara ga kasa kan harkokin tsaro John Bolton ya gaya ma wata kungiyar riƙau mai ra'ayin federaliya a birnin Washington DC cewa kotun ba ta ma da hurumi kan Amurka da mutanen kasashen da ba su rattaba hannu kan yarjejeniyar kafa kotun ba a shekara ta 2002. A lokaci guda Bolton ya bada sanarwar cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta rufe wani ofishin kungiyar gwagwarmayar 'yan tarda Palestina PLO a takaice a birnin Washington DC a matsayin martanin kudurin Palestinawa na ganin kotun ta hukunta Isra'ila saboda kuma Palestinawa sun ki tattaunawa kai tsaye da kasar Isra'ila kan batun zaman lafiya. Babban jami'in Palestino Said Erekat ya ce barazanar rufe ofishin da gwamnatin Trump ta yi ba za ta tsorata gwamnatin Palestino kan aniyarta ta maka Isra'ila a kotun duniya ba. Yancin Palestinawa ba abin cafanarwa ba ne, don haka ba za a miƙa wuya ga barazana da ingizawar da Amurka ke yi ba a cewarsa. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya aika da wasiƙar buƙatar sake ganawa a karo na biyu da shugaban Amurka Donald Trump a cewar fadar White House a jiya Litini. Sakatiyar yaɗa labaran fadar White House Sarah Sanders ta gaya manema labarai cewa wasiƙar a ta bakinta na cike da lafazi da kuma manufa mai kyau. Sarah ta yi nuni da wasiƙar a matsayin shaidar cewa ana samun ci gaba a hulɗar Amurka da Koriya ta Arewa a tattaunawar da ake yi ta kauda makamin nukiliya a yankin ruwan Koriya. Ta kafar Twitter a ranar Lahadi, Trump ya yaba da irin faretin da aka yi a Koriya ta Arewa wanda bai hada da baje kolin makamai masu linzami ba. To amma sabanin yadda fadar White House ke ganin al'amuran, da dama daga cikin masu lura da al'amuran yau da kullun na ganin dangantaka ta yi tsami tsakanin kasashen biyu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya dakatar da shirinsa na zuwa Koriya ta Arewa a watan jiya bayan cijewar tattaunawa tsakanin kasashen biyu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga yau Talata kasar Rasha za ta fara ta sayin soji mai girma a gabashin Siberia wanda rabon a irinsa tun shekaru 40 da suka gabata. Ministan tsaro Sergei Shoigu ya ce atisayen sojin na tsawon kwanaki 5 zai kunshi sojoji 300,000 da motocin soji 36,000 da jiragen yaƙi 1,000 da kuma jiragen ruwa 80. Rundunar sojin Rasha ta ce wannan atisayen wanda aka yi wa taken Vostok shekara 2018 na jaddada kariya ne kawai. Kasar China na shirin shiga atisayen sojin Rasha a karo na farko ta wajen tura sojojinta 322,000 don su ma'ai da su. Shugaban China Xi Jinping zai je Rasha a wannan satin don ganawa da shugaba Vladimir Putin a wani taron tattalin arziki da za a yi a birnin Vladivostok da ke can gabashin kasar. Bakin haure sama da 100 sun mutu bayan da kwale-kwalen balambalan da ke dauke da su guda biyu suka samu matsala a cikin tekun Bahar Rum bayan sun baro gabar Libya a farkon wannan wata na Satumba. Kungiyar likitoci masu shiga kowace kasa a aikin agaji Doctors Without Borders a turance ta fada a wani taron ta koko rahotanta da ta saka a dandalinta na internet ranar Litini cewa a kasarin bakin hauren sun fito ne daga kasashen Sudan da Mali da Nigeria da Cameroon da Ghana da Libya da Algeria da kuma Masar. Waɗanda suka rayu kuma kungiyar agajin ke musu jinya sun ce ɗaya daga cikin jiragen ya samu matsalar inji yayin da ɗayan kuma ya sace har ya fara nitsewa. Yara sama da 20 ne suka mutu ciki har da wasu 'yan tagwaye masu watanni 17 da haihuwa abinda rahoton ya rawaito waɗanda suka rayu ke cewa kenan.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kuma da labarin mu da taskar hotonnan mu a jihar Adamawa Najeriya inda niyyar da kanan war gidan shugaban kasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari ya bayyana ta tsayawa takarar gwamnan jihar Adamawa yake neman ta da liki a jam'iyyar mai mulki kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Ibrahim Abdul Aziz ya aika mana daga Yola.
Wannan fitan guzan da ganin matan shugaban kasan yayi na ko neman raba kawunan shugabannin jam'iyyar APC a jihar inda har wasu magoya bayan gwamnan jihar ke cewa ba za ta sabo bindiga a ruwa. Honorable Hussein Gambo Bello na kura na mako cikin hadiman gwamnan jihar Adamawa ya ko bai na damuwansu da ma irin damarar da suka yi domin fuskantar waɗanda ke neman kada gwamnan jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrila cikin jam'iyyar ta APC.
Lokacin da ake faɗa zakati da dubo bai tura nuna kanshi ba bai kuma ma sani ba haka kawai don yana ganin Aisha sai ya zo ya ce wai ya ɗauki hoto da Buhari don ya nuna wai nuna mutanen Adamawa wai to kar ya yarda allura ya tono garma domin tun da muke wa Buhari nan muna yamma Buhari ne saboda mu san Buhari adili ne mu san Buhari ba zai goyo aikin naka ya zo yana cizo mutane ba mu san da wannan saboda ka Buhari idan ya ce wai yana tare da shi to Bindo ma a talakan Adamawa suna tare da shi saboda ka ya je ya ɗauki hoto ne ya je ɗauka ya tsaya kusa da Buhari don ya nuna talaka to wallahi yanzu ko Buhari ya zai ɗaga hannu mutum a nan in ba cancanta ba ba mai zaɓe shi.
Tun farko da yake bai na aniyarsa na tsayawa takarar kujerar gwamnan jihar Adamawa ga shugabannin jam'iyyar APC a jihar Dr. Mahmud Halilu Ahmad ya koyi gugan zana da cewa sun shigo ne da kafar dama domin kawo sauyi a jihar.
Sani kowa ne kuma kowa ya san irin halin da ake ciki a jiha da kuma halin da jam'iyyar take da yasa kowa ya san inda muka fito ya san kuma inda muka zo din ba mun zo don mu karu ko mu yi wani abu ba face saboda mu kyautata muku.
To sai dai kuma yayin da muke wannan cakwakiyar shugabannin jam'iyyar APC a jihar da ke tare da bangaren gwamnan jihar sun kuma musanta zargin cewa suna tare da wani bangare a wannan dambarwa. Ahmad Lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC Adamawa ya koyi min karin haske ne da cewa
to za mu fitar da gwani ba ma shi kadai ba duk wani zabe da za a Adamawa za mu tabbatar ma kowa adalci wanda dalage za su ke so shi za mu bari su zaba kuma duk da dalage suka zaba da shi za mu yi amfani don haka matsayin mu na jam'iyya muna so mu tawo duk ɗan takara gaba daya za mu kowa adalci duk wanda aka zaba ya muka tabbata shi zabe shi za mu yi nan su wanda ya fada kuma ba shi
amma ana batun kan cewa akwai inda ita jam'iyyar ta karkata.
Jam'iyyar ba ta karkata ko ina ba jam'iyyar tana nan inda take amma tana uwar jam'iyyar wanda ɗan takara gaba daya ayanta ne so duk wanda ya ci zabe wanda dalage suka yadda suka zaba shine zamu tabbatar cewa zamu kaso shi aine wanda kuma fada za ba shi guri amma matsayin mu na jam'iyya muna nan muna tsaya matsayin mu na iyaye muna jira ga duk wanda aka zaba shi zamu yi annonsa.
Yanzu ma dai kusan mutum hudu ne ke neman fafatawa da gwamnan jihar Adamawa Senator Bindo Jibrila a inuwar jam'iyyar APC wanda suka hada da tsohon shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC Malam Nuhu Ribado wanda kuma lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a jihar Yobe ma lamarin yana kama da na Adamawa inda a jihar gwamnan jihar Alhaji Ibrahim Gaidam shine yake damarar kwace kujerar dan majalisar dattijai kuma tsohon gwamnan jihar Alhaji Bukar Abba Ibrahim saboda abin da ya kira rashin wakilci na gari. Ga wakilin Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani.
gwamna Gainam ya dai bayyana haka ne a wani taron APC da aka gudanar a jihar Yobe wanda ya jaddada masa cewa shi fa yanzu jam'iyyar ta riga ta yanke hukunci kuma ta ba shi izini ya tsaya takara a matsayin dan majalisa da mai gurbin tsohon gwamnan jihar Yobe Sanata Bukar Abba Ibrahim wanda ya zakan sheke wakiltar mazabar tasu wato zone A dukkanin mutanen guda biyu dai wato tsohon gwamnan jihar Yobe Sanata Bukar Abba Ibrahim ya zama gwamna a jihar Yobe har na tsawon shekaru 10 yayin da shi ma Alhaji Ibrahim Gaidam zai cika shekaru 10 a watan Janairun shekara mai zuwa kuma su ne kadai gwamnonin da za a iya cewa sun samu irin wannan dama sakamakon yanayi da suka samu kansu wanda tsohon gwamnan jihar Yobe wato kuma dan majalisar dattawan Sanata Bukar Abba Ibrahim yayi gwamna na shekaru 2 lokacin mulkin tsohon shugaban kasar Janaral Ibrahim Babangida kafin daga bisani jami'an soja sake kabe mulkin daga hannunsu ya kuma sake dawowa a matsayin sabon zababben gwamna inda ya kwashe shekaru 8 shi ma gwamna bai ci a yanzu Alhaji Ibrahim Gaidam ya dai kasance mataimakin tsohon gwamnan jihar Yobe ne wato marigayi Sanata Mamman Ali bayan mutuwar Mamman Ali da shekara 2 ne dai aka rantsar da shi a matsayin gwamnan jihar Yobe wanda kuma aka sake zaben sa har sau 2 a matsayin zababben gwamna wanda zai cika shekaru 10 a matsayin gwamnan wannan batu dai na shugabannin guda 2 da ake gani kuma dukkaninsu masu karfin fada a jini a jihar Yobe ya sake tada kuran siyasa wanda lokaci ne kadai zai bayyana irin wannan tafiyar ga ma da irin bayanan da gwamna Ibrahim Gaidam din ya ma bugo ya bayan jam'iyyar APC a garin Damaturu
abinda yake akwai aka ce ayi endorsing gwamna Gaidam ya zama dan takarar
dai bayan wannan jawabai ana tare da irin cewa tsohon gwamnan kuma dan majalisar dattawa Sanata Bukar Abba Ibrahim din ya janye daga takarar da kuma tambayar shi wai tarho ko menene gaskiyan wannan batu ga dai abin da ke cewa
kariya ne wannan kariya ne sun suka yi plastic kayan su kariya ne
daga ina ne aka sa kake gani ranka dai
mutanen Ibrahim Gaidam mana ware da ni nake kan wannan kujera in yana son ya fitar da ni shi ya shiga to ba sai ya ma su yi disarin ba da yanda zuje
to ranka dai kamar ba ku zona bane kun yi magantu tsakanin ku tunda dukan ku jam'iyyar ku daya
na sha kin attempt mu zona mu tattauna mu yi agree akan abin da ya kamata mu yi abin da zai yi siyasar mu na APC dadi yaki yayi dojin da sau biyar na attempt yi magana da shi kullun sai yace shiyara zubai da sadin ba lokacin da zai disarin zai fada sau biyar nan duka nana ina jira to na zo na gaji da jira na fito yace to tun da ni nake wannan kujerar sai sake da yawa yanzu na fito ko babu maganar janyewa wani kowa ne ne shi
sai dai wasu rahotannin da nake samu na nuni da cewa al'umman jihar Yobe musamman ma yayin jam'iyyar APC na ta tarurruka daban-daban kan yadda za su bullowa wannan sabon al'amari da ke neman jefa jam'iyyar cikin tsaka mai wuya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Doni abin da ke nabuna siyasa kasan mu ce ban tsoro da hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahowa nan gaba dan kada ana yin zabe.
Haka yake to a gaishe ku kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Bone siyasa Nigeria kasa daya uwa daya uba daya da Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria Nigeria kasa daya uwa daya uba daya Nigeria kasa daya uwa daya uba daya kada tayi mu bar gaminanci da bambanci Nigeria kasa daya uwa daya uba daya da Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria Nigeria kasa daya uwa daya uba daya
fada na addini ko na siyasa a Najeriya kasa daya uwa daya uba daya idan kana fata ko idan kana bukata ka zo bar ni ku zauna Najeriya kasa daya uwa daya uba daya idan kana fata ko idan kana bukata ka zo bar ni ku zauna Najeriya kasa daya uwa daya uba daya je iko ke zauna Najeriya kasa daya uwa daya uba daya da hausa da yarba da ibo a Najeriya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya da hausa da yarba da ibo a Najeriya Najeriya kasa daya uwa daya uba daya
haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 3:17 na asuba ga Baba Yakubu Makeri da shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya Baba Yakubu Makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai mai da hankali ne akan wani hadarin jirgin kasa da yayi akan hanyarsa daga Kaduna zuwa Abuja inda jirgin ya murkushe shanu 52 ya kashe su a cewar rahotanni daga yankin. Jirgin kasa yana cikin hanyoyin sufuri masu muhimmanci ga kai komon mutane da kaya wanda a kasashen da suka ci gaba shine babbar hanyar sufuri da ke hada unguwanni garuruwa birane jihohi da ma kasashen yammacin duniya. Sake farfado da sashen jirgin kasa a Najeriya tamkar wata gogayya ce kasar take yi da manyan kasashen duniya wurin harkokin ci gaba. To amma masu sharhi na cewa akwai bukatar tabbatar da matakan kai komon jirgin lamun lafiya tare da wayar da jama'a akan hadari da ke tattare da bin kusa da layin dogo ko da kuwa ba jirgin a kai. Masana sun danganta hadarin jirgin kasa a jihar Kaduna da ya sanadiyar kashe shanu sama da 50 da rashin sanin illar bin kan layin dogon yayin da 'yan sanda kuma suka kira lamarin da jahilci. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara ya jiyo mana ta bakin 'yan sandan tare da jin matakan da hukumar jirgin kasan take dauka domin kare aukuwar hakan a gaba.
Rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce bayani mara tushe da Fulani suka samu ne yasa suka kada shanunsu akan layin dogo wanda hakan yayi sanadin murkushe shanu guda 52 akan hanyar Kasarami zuwa jere da ke karamar hukumar Cikun. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna Malam Ahmad Abdulrahman ne ya yi wa manema labaru karin haske game da wannan hadari.
Allah da ikon shi suna tsakiyar gadar da shanunsu sai ga jirgi da ya taso daga Kaduna daga tashar Rigasa ya murkushe ya markade shanu ɗaya har 52 kuma tayoyin jirgin dole suka tsaya saboda kasussuwan sun hana shi tafiya. Da muka runtuma muka je sai muka samu ba zagon kasa ba wani ta'addanci hatsari ne Allah ya kawo shi. Fulanin nan sun bi bisa jahilci da kuma yaudarar da aka musu cewa babu jirgi ranar Lahadi saboda haka ba wani dan adam da ya ji rauni ko kuma aka rasa rai babu rashin rai. Na kira sarakunan Fulani da manoma da matasa a wurin mun yi mitin da su na gaggawa cewan daga yau su wayar da makiyayansu waɗanda suke kusa da waɗanda za su biyo gurin kada a sake barin shanu ko awaki ko tumaki ko manoma su bi kan hanyar jirgi ko hanyar dogo da ainihin dabbobinsu ko da kayan gonansu, saboda kar a sake samun irin wannan mummunan hatsari.
To shin kowanne mataki hukumar kula da jiragen kasa ta kasa za ta dauka game da irin wannan hadari da akan samu akan hanya ta jiragen kasa a wannan kasa? Malam Yakub Mahmud shine shugaban sashen hudda da jama'a na hukumar jiragen kasa ta Najeriya da ke Eko.
A gaskiya fi sabillahi a madadin hukumar jiragen kasa na kasa muna bukin ciki kwarai wannan hatsari da ya faru, kuma muna alhini ga su masu wannan dabbobi da suka rashi. Tun da yau ba dama da aka yi wannan hanyar jirgin, mun taba sa a gidajen radio da Hausa da Fulfulde da Nufe, muna ma jama'a musamman masu zama a wannan layi da makiyaya cewa wannan jirgin yanzu yana da saurin gaske, saboda haka su rinka kiyayewa wajen ketar hanyar dogo musamman tsakanin Abuja da Kaduna sauran wurare. To kuma ita gwamnatin tarayya, saboda ganin faruwar irin hatsari, yanzu an dauko ginin katanga ta kowane kallon hanyar jirgin. Aiki yayi nisa, da waya ake sawa ma, amma yanzu gulo da gulo ake amfani.
Ta yaya za a jingina wannan akasi da aka samu da maganar kila ko bin doka, musamman ganin mutane an ce su ma baki ne kawai suka zo wucewa, sai da suka dan yi tambaya a nan makwabta?
To wato idan hatsari zai faru, sai dai a ce Allah shi yayi na gaba. Ba wanda zai je za shanunsa ko dabbobinsa ko shi kansa akan hatsari. Ba za a ce wai ko rashin bin doka ko kuma ana bin doka ba.
Hukumar jiragen kasa za ta duba yiwuwar ganin an tallafa wa annan Fulani ko da diya?
Wannan magana ne da su basu nuna suna son diya ba, sai dai in suna son diya din, watakila saboda akwai dokoki na hatsari akan jirgin hanyar jirgin kasa, akwai dokoki. To kaga wannan hukuma ne suke da damar ce eh za su iya tallafa musu ko ba za su iya tallafa ma wanda asara na dukiya ta wajen mutuwan shanayensu ba.
Ya zuwa yanzu da rundunar ƴan sandan jihar Kaduna ta shirya kiran wani taro ga al'ummomin da ke yankin da jirgin kasa ke wucewa, da nufin wayar da kansu game da irin waɗannan haɗura da kan faru lokaci zuwa lokaci, yayin da hukumar kula da jiragen kasa ta Najeriya ta ce za ta ƙara yin amfani da kafafen yaɗa labaru domin jaddada buƙatar da ke akwai na ganin al'umma sun yi hattara da hanyoyin jiragen ƙasan da ke wannan ƙasa. Isa Lawli Kara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawli Kara. To ko shakka babu, al'umma na buƙatar wayar da kai game da bin hanyar jirgin ƙasar, har ma da hanyar mota, domin kare su al'ummar daga fadawa cikin irin wannan haɗari da ka iya janyo asarar rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa. A nan shirin namu zai ja burki, sai kuma sabon mako za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman wakilinmu a jihar Kaduna Isa Lawal Ikara, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba, yanzu kuma ga Sule Mummuni Barma da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Jamhuriyar Nijar a wannan makon.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta rawaito cewa kungiyar tarayyar Turai ta yi wa Jamhuriyar Nijar zubin kuɗaɗe mararan a asusun betulmalin ƙasar, waɗanda yawansu ya kai miliyan 13,775 na sefa. Sanarwar kungiyar EU ta yi nuni da cewa wannan tallafi wani ɓangare ne na kuɗaɗen da tarayyar Turai ta ɗauki alkawalin baiwa nishar domin gudanar da wasu muhimman ayyukan da ke kunshe cikin kasafin kudaden 2018 in jile Sahel. Jaridar IRINFO ta bayyana cewa jami'an tsaron gar national da ke mahaƙar zinare ta ƙauyen Cibarakatan a gundumar Arlit sun cafke wasu 'yan fashi kimanin 6 ɗauke da bindigogi, samfarin AK-47 da harsasai 380. Jaridar na cewa dubun waɗannan 'yan bindiga ta cika ne jim kaɗan bayan da suka ƙwace wani matafiyi motarsa da dukkan wasu kadarorin da ke hannunsa. Jaridar La Rue de l'Histoire ta mai da hankali akan takaddamar da ake fuskanta a tsakanin shugabannin jam'iyyun siyasa, galibin su na ɓangaren da ke mulkin Nijar. Jaridar ta ambato sunayen jam'iyyun siyasa aƙalla 5 da suka fada cikin rikicin shugabanci a yanzu haka, abin da ke nuna alamar fafatawa za ta yi zafi a zaɓuɓɓukan da ke tafe, duk kuwa da cewa shekaru 2 suka rage a halarci runhunan zaɓe, in ji La Rue de l'Histoire. Mu rufe da jaridar Le Temps da ke cewa asusun duniya da ake kira Fond Mondial ya amince da bukatar tallafin da hukumomin kiwon lafiyar jamhuriyar Nijar suka gabatar domin tunkarar cutar babban tari wato TB. A ƙarshen wata tattaunawar da ta hada jami'an Nijar a ƙarƙashin ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idime Nasara da a ɗaya gefe tawagar jami'an asusun Fom Mondial wacce Dr. Lin Susi ta shugabanta, asusun na Fom Mondial ya ɗauki alkawalin bayar da miliyan 17 na euro domin yaƙi da babban tari a wannan ƙasa, in ci jaridar Le Temps. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen sanarwa Amurka, mai magana ta yankin takara daga dugun daji tambon lokacin zamin da Allah yana son ku idan mai sakuna ga shugaban jam'iyya APC na ƙasa game da kuɗin da an gasa na sai da fom. Gaskiya ya yi yawa, don Allah a rage gaura muku kiran jam'iyyar ta talaka ta ya kamata a rage.
Assalamu alaikum, sunana Dr. Haruna Damba Habaji Bajoga, garkuwar kungiyar muryar talaka. To alhamdulillah ala kulli hal, a wannan rana dai ina so in yi kirana ga dukkanin jam'iyyun siyasar Najeriya cewa ya kamata su gudanar da zaɓuka na cikin gida, zaɓukan fidda gani cikin adalci da gaskiya. Komai a yi shi a kulle ba tare da muna furtan wasu ko kuma yau da wasu ba, su da kansu na cikin gida su yi a kansu adalci, domin kuwa zaɓen fidda gani zai ƙara tabbatar da cewa da an riga an shirya da gudanar da zaɓen sahihi. Da haka ya kamata kowace jam'iyya ta yi akan tattaunawar laimi wajen gudanar da zaɓen fidda gani cikin gaskiya da adalci, a yi shi a bayyane kuma a yi shi a bayyane da al'umma za su shaida.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana malamai Dauro jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau, ina so mai kira ga hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. To shawara ta a gare ta shine, duk mutumin da ya zalunci al'ummar Najeriya har aka kai shi kotu yake biyan wannan kuɗi da isata, to ya kamata hukumar zaɓe da hukumar EFCC da su haramta masa shiga kowane inda zaɓe a Najeriya. Domin kyamin mutanen da suka zalunci al'umma suna shiga zaɓe ba kan gado, har ma suna ci suna ƙara ci gaba da zalunta al'ummar Najeriya. To ya kamata waɗannan hukumomi guda biyu su kawo ƙarshen wannan matsala.
To madalla, kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
To a takaice, Amurka jiya Litinin ta ce ba za ta ba da haɗin kai ba ta kowace fuska ga kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka, muddin ta gudanar da bincike kan zargin aikata laifin yaƙi da ake ma Amurka da kuma jami'an leƙen asirinta da ke Afghanistan. Ana kwashe mutane a wasu sassan jihohin North Carolina da South Carolina na Amurka, yayin da mahaukaciyar guguwa da ruwan sama da aka yi wa lakabin Florence ta ƙara ƙarfi zuwa mataki na hudu, tana gudun kilomita 220 cikin sa'a guda arewacin tekun Atlantic. An ɗau gawar tsohon sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi Annan a jirgin sama zuwa ƙasar ta haihuwa Ghana don a yi masa biso irin na girmamawa. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya aika da wasiƙar buƙatar sake ganawa a karo na biyu da shugaban Amurka Donald Trump, a cewar fadar White House a jiya Litini.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki na Safinatu Sodangi. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Salama Abu da ya haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniya mu na yau John Alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.